sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na daren yau Litinin 19 ga watan Satumba shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa dubban dalibai ne suka gudanar da zanga-zanga tare da rufe hanyoyin shiga da fita a filin saukan jiragen sama na Lagos domin nuna goyon bayansu ga malamansu da ke yajin aiki tsawon watanni 7. Ministan ayyuka da kwadago a kasar Ghana ya ce gwamnatin jam'iyyar MPP ta samar da ayyuka fiye da miliyan 5 tun shekarar 2017 zuwa 2020, kalaman da 'yan adawa suka musanta. Kamar kowane daren Litinin, yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda shugabanni ke yi wa waɗanda suka zaɓe su rikon su kai nan kashi, wanda Sani Shu'aibu Malumfashi ya shirya mana. Akwai kuma labaran wasanni da Murtala Faruku Sanyin na zai gabatar. To amma kafin nan, ga Maryam da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. An yi jana'izar sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu a Westminster Abbey da ke birnin London, inda aka yi gagarumin biki mai cike da abubuwan al'ada a cikin yanayin alhini. Shugabannin kasashe, prime ministoci, sarakuna da sauran manyan baki sun hallara a yau Litinin don yi wa sarauniyar da ta fi dadewa akan karagar mulki a tarihin Birtaniya bankwana, cikinsu har da shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa Jill Biden. Sarauniya Elizabeth ta yi mulki tsawon shekara 70, kuma a ranar 8 ga watan Satumba ta rasu a kasar Scotland. Mutuwar Elizabeth ta zo ne 'yan watanni bayan da Birtaniya ta yi bikin cikar ta shekara 70 a kan karagar mulki. Gabanin taron jana'izar da aka kwashe tsawon sa'o'i ana yi a yau Litinin, keken sojan ruwa na masarautar ne ya ɗauko akwatin gawar Elizabeth daga babban ɗakin Westminster, inda aka ajiye ta tun a makon da ya gabata, inda kuma dabban mutane suka je yi mata bankwana bayan sun tsaya kan dogayen layuka tsawon sa'o'i. A yau Litinin ɗin, mutane sun ja layuka a kan titunan Westminster Abbey domin shaida tara mai cike da tarihi. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ba za su yi ƙasa a gwiwa ba a ƙoƙarin da sojojin ƙasarsa ke yi na sake ƙwato yankunan ƙasar daga hannun dakaran Rasha. Kalaman Zelensky, wanda ya saba yi a jawabinsa na dare, na zuwa ne bayan nasarorin da sojojin ƙasarsa suka samu a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabashin Ukraine a lokacin da suka kaddamar da wani farmaki a wannan watan. Zelensky ya ce, ta yiwu a ganin wasunku, yanzu bayan nasarorin da muka samu za mu dan tsagaita wuta, amma wannan ba hutu ba ne, wannan shiri ne don abin da za mu yi nan gaba, saboda dole ne a 'yantar da Ukraine gaba ɗayanta. A wata hirar gidan talabijin ɗin CBS da aka nuna a daren jiya Lahadi, shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa Ukraine da taimakon da take samu daga Amurka da sauran ƙasashe abokan hulɗarta gami da jaruntaka da kuma azamar al'ummar ƙasar Ukraine ɗin, ba za a yi nasara a kan ƙasar ba. Babban jirgin ruwan sojan Amurka da tawagarsa za su kai ziyara Koriya ta Kudu a wannan makon, a cewar rundunar sojojin Amurka, a matsayin wani gagarumin nuna ƙarfin soja a daidai lokacin da ake nuna damuwa akan tayu Koriya ta Arewa za ta yi gwajin makaman nukiliya nan ba da dadewa ba. Tawagar babban jirgin ruwan sojan na Amurka da ake kira USS Ronald Reagan Carrier Strike Group da Turanci za su je birnin Busan na Koriya ta Kudu mai tashar jiragen ruwa, a cewar wata sanarwar rundunar sojan ruwan Amurka. Jami'an cikin jiragen za su kai ziyara su yi hulɗa da sojojin ruwan Koriya ta Kudu, za kuma su yi musayar abubuwan al'adu da jama'ar Koriya ta Kudu, a cewar sanarwar. Bayan haka, sojojin ruwan ƙasashen biyu za su gudanar da atisayen haɗin gwiwa a gabar teku don ƙarfafa shirinsu na soja, su kuma nuna ƙarfin dangantakar da ke tsakanin Koriya ta Kudu da Amurka wajen samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigin Koriya, a cewar wata sanarwar rundunar sojan ruwan Koriya ta Kudu. Sanarwar ta kuma ƙara da cewa tawagar jiragen ruwan za ta isa birnin Busan a ranar Juma'a mai zuwa, kwana ɗaya bayan ranar da aka sa ran za ta isa saboda rashin kyan yanayi. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin gwamnatin Taliban ta saki Mark Fredericks ba Amurka ɗaya tak da ya rage a ƙasar Afghanistan don yin musaya da wani madugun masu ma'amala da miyagun ƙwayoyi ɗan Taliban mai suna Bashir Nurzai wanda aka yankewa hukuncin ɗaurin rai a gidan yaron Amurka. Ministan harkokin wajen gwamnatin Taliban Amir Khan Mutaki ya faɗawa manema labarai a Kabul cewa an yi musayar fursunonin ne tsakanin gwamnatinsa da tawagar gwamnatin Amurka a filin jirgin saman Kabul babban birnin ƙasar. Fredericks ɗan shekara kusan 60, injiniya ne ɗan Amurka kuma tsohon sojan ruwa. A farkon shekarar 2020 aka sace shi a lokacin da sojojin Amurka da na NATO ke fafatawa da 'yan Taliban don nuna goyon baya ga gwamnatin Afghanistan da ke samun goyon bayan ƙasashen yamma. Nurzai, wanda aka fi sani da Haji Bashir, a birnin New York aka kama shi a shekarar 2005, kuma daga baya aka tuhume shi da laifin safarar miyagun ƙwayoyi zuwa Amurka na kimanin miliyoyin dala Amurka. Rahotanni sun ce babban abokin hulɗar na 'yan Taliban ya taimaka wajen samar da kuɗi da makamai ga mayakan ƙungiyar daga kuɗaɗen safarar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, dubban dalibai ne suka gudanar da zanga-zanga tare da rufe hanyoyin shiga da fita filin saukan jiragen sama na birnin Lagos domin nuna goyon bayansu ga malamansu da ke yajin aiki tsawon watanni 7, inda suka nemi gwamnati ta amince da bukatun malaman nasu. Wakilinmu a Lagos, Babangida Jibrin, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yanda dalibai masu zanga-zanga suka datse wani babban hanya da ya hada babban filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Murtala Muhammad da ke Lagos kenan da wasu sassan birnin jihar Lagos a ci gaba da zanga-zangar da suke na neman gwamnatin Najeriya da ta sa baki sakamakon yajin aikin da kungiyar malaman jami'o'i ta ASU ke yi sun koma bakin aikin su. Dama can kungiyar dalibai ta ƙasa ta fara gudanar da wannan yajin aikin ko zanga-zanga inda ta datse wasu hanyoyi da suka tashi daga birnin Lagos zuwa Ibadan a makon da ya gabata. A nan ne kuma suka alƙawarin cewa za su fara rufe filayen jiragen saman Najeriya domin ta nan ne manyan jami'an gwamnati da kuma masu fada'aji ke zirga-zirga daga wannan jiha zuwa wancan domin su san halin da ɗaliban Najeriya ke ciki, waɗanda yanzu suka shafe kusan watanni 7 kenan suna zaune a gidaje ba tare da halartar makarantu ba sakamakon yajin aikin da kungiyar malaman jami'o'i ta ASU ke yi. To koya wannan yajin aikin ya shafi mazauna birnin Lagos ga dai abin da wani mai aiki a filin jirgin sama ƙasa da ƙasa Alhaji Shaibu Ado Dan Sudu ya shaida mani.
An zanga-zanga da ɗalibai suke yi na makaranta sun gaji da zaman gida ne, sun gaji don haka wannan mataki suka ɗauka da zanga-zanga ce da ke akan doka, ba suna bata kayan gwamnati ba kuma ba suna lusin ɗinka jama'a ba ne. Ina ganin tana kan doka kuma tana kan tsari, kuma a gaskiya idan ba mataki gwamnati ta ɗauka ba wanda ya dace, musamman wannan gwamnati da muke ganin cewa gwamnati ce ta talakawa ko kuma talakawa suka kafata, to ya kamata a sayar a share wa talakawa ainihin hawayensu.
Shi ma wannan malami mai suna Alhaji Kabir Muhammad ga abin da yake cewa
ai zirga-zirga baya yiwuwa saboda duk motocin da suna kan titi ne suna tsaye a kan titi can yi kama awa uku na tun daga awa uku zuwa huɗu yanzu babu wata mohar ke wucewa sai wanda ke dan mutuwa su dan koma, amma daidai zuwa shiga international airport babu ma hanya sam.
Wasu 'yan Najeriya kenan ke tofa albarkacin bakunan su game da wannan zanga-zanga da ɗaliban jami'o'in Najeriya suka fara na rufe hanyoyin da ya kai ga filayen jiragen saman Najeriya. Wani jami'in kamfanin jiragen sama na Max Air da baya so na ambaci sunansa dai ya shaida damun cewa sabili da tsadar man jiragen sama babu wani kamfanin jirgi da zai kuskura ya tashi ba tare da fasinjoji ba, don haka za su ji gaba da jiran fasinjojin su. Da yanzu haka aka hana su shigowa filayen jiragen sama a sabili da wannan zanga-zanga. Duk kokarin jin ta bakin masu zanga-zanga ya citara sabili da rashin hanya na isa inda ake gudanar da wannan zanga-zanga. Jihar Legas dama ta yi kaurin suna wajen Gosulo wannan zanga-zanga da daliban ke yi, kuma ya kara munanta irin wannan Gosulo da jihar ta Legas sai kaurin suna a kai, inda motoci da ababen hawa suka cunkushe a titunan birnin, ga kuma ruwan sama kamar da bakin kwarya da ake zabgawa. Daliban dai kamar da rahotanni ke cewa sun yi alƙawarin gudanar da irin wannan zanga-zanga na rufe tashoshin filayen jiragen saman Najeriya na sauran jihohin Najeriya, domin su ma manyan su je a jikinsu. Babangida Jibrin, Murya Amurka, daga Lagos.
A gaida Babangida Jibrin da wannan rahoto. Ministan ayyuka da kwadago a kasar Ghana ya ce gwamnatin jam'iyyar MPP ta samar da ayyuka fiye da miliyan 5 tun shekarar 2017 zuwa 2021. Ministan ya faɗi haka ne yayin da yake wani jawabi wurin kaddamar da bikin baje kolin ayyuka na shekarar 2022 karo na biyu a birnin Sunyani da ke yankin Bono. Sai dai jam'iyyun adawun kasar sun kyamancewa da batun, sannan cewa ba haka bane. Gade Idrisu Abdullah Bako da ƙarin bayani daga birnin Accra.
Bikin baje kolin aikin yi na Ghana shiri ne da haɗin gwiwar cibiyar samar da aikin yi tsakanin ƙasashen Ghana da Jamus, ko GIZ a takaice, da ma'aikatar ayyuka da kwadago na Ghana da hukumar samar matasa aikin yi a Ghana da wasu ƙungiyoyi suka shirya domin ba da damammaki ga masu neman aiki su samu ƙwarewa wajen sanin sabbin hanyoyin samun aikin yi. Ministan ayyuka da kwadago na Ghana Ignatius Bafo Ewia da yake jawabi a wajen bikin ƙaddamarwar ya sanar da cewa bayanai da aka tattara daga wasu ma'aikatu da sassa da kuma hukumomi sun nuna cewa gwamnatin jam'iyyar MPP mai ci ta samar da aikin yi fiye da miliyan 5 tun shekarar 2017. Awal Muhammad jami'in sadarwa ne na jam'iyyar MPP, kuma shine jami'in hulɗa da jama'a na hukumar samarwa matasa aikin yi, wato YEA a takaice, yayi wa muryar Amurka ƙarin bayani.
To abin da yasa gwamnatin yace kaman lalle mun ba mutane kaman miliyan 5 aiki, aikin yana kasuwa kashi uku ne. Akwai na farko shine permanent, wanda zai zauna ya aiki dindindin, sa'annan akwai na biyu shine wanda za a bashi kontraji, akwai wanda kuma za su yi aiki wurin site da sauransu. In ka duba adadin mutanen da aka register su daga Senate kawai sun kusa miliyan 1, na da dangan statistics nan da za a iya mukawo kowane sector, don saboda minister da kanshi ya ce parliament yaje respond to that wancan shekara. Na biyu shine one district one factory ga da aka yi factory daidai 120 dari da 20 da baya suke aiki yanzu haka. Wayannan kuma an dauki mutane aiki daga wurin, sannan akwai abin da muke kiran shi NEIP, wanda ake so a doki masu kasuwanci, matasan da suke so su yi kasuwanci da sauransu, su kuma an bada wani a baya.
Sai dai wasu manyan jam'iyyun adawa na Ghana ba su amince da abin da ministan ya faɗa ba, kamar yadda Siba Shakibu babban sakataren jam'iyyar PNC Region Accra ya ce duk siyasa ce kawai.
Abinda minista ya fada ne na daukaka lamarin siyasa ta nasu jam'iyya, domin shi al'amarin samar da aiki abinda ya kamata a duba shi ne abinda yake ana samarwa shi ne abinda koda ba shi na sai aka samar da shi aka sarrafa shi, to kaga shi a yi murna da haka. Amma akwai aiki mutane na yi sai aka rushe nasu aiki, ba koma baya an yi lissafin abin da aikin da yake an rushe ba. In ka samar da aiki kana ka ba mutum yana yi, she baka iya biyan albashin shi, to ai wato anguluni ta koma gidanta na samiya.
Babban jami'in sadarwar Zango Caucus na babbar jam'iyyar adawa ta NDC Muhammad Nazir a nasa bangaren ya ce,
kuma in gwamnati yana takaman ya bada aikin social security da ake biya mutane nawa ake biya, an san adadin su nawa ya karu, duka wanga 5 million da yake nuna bai karu kan kuɗin da gwamnati yake kashewa na ma'aikata ba, kuma wani irin aiki ne aka ba su shine muhimmancin kwarai da gaske domin yau mun ga gwamnatin ga yana yaba da aiki kaman wanda aka ba yannako kaman wanda aka ba planting for food and job aiki ne amma sakaikancin aiki wanda yake bayan wani lokaci baka da wannan aiki ana kiran wannan kuma aiki ne
kamar yadda ministan ayyuka da kwadago Ignatius Bafo Ewe ya ga majalisar dokoki cewa gidayar jama'a na shekarar 2021 ta nuna cewa mutanen da suka kai munzalin aiki a Ghana sun kai miliyan 11.5 kuma adadin waɗanda suke da aikin yi sun kai kimanin miliyan 10 sannan waɗanda ba su da aikin yi sun kai miliyan 1.5 wannan ya sanya adadin marasa aikin yi suka kai kashi 13.4 cikin 100 Idris Abdullahi Bago sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
a gaida Idris Abdullahi Bago wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma lokaci ne da Sani Shu'aibu Malumfashi zai kawo muku rahoto na musamman akan yadda shugabanni suke yi wa mutane da suka zabe su riƙon sakainin kashi a lokacin da suke mulki bismillah malam Sani
a duniya baki daya shugabanci wani babban lamari ne kuma abin sha'awa ga wanda yake da hali wanda kuma wajibi ne kowane shugaba yi bayani ga Ubangiji gobe kiyama na irin yadda ya gudanar da shugabancinsa ma'ana kare haƙƙoƙin al'ummar da suka zaɓe shi kamar da yadda shugabannin addini yake yin huduba a masallatai da kuma majami'u a duniya baki daya bincike ya nuna cewa babban aikin da ke gaban shugabanni shine kare lafiya da kuma haƙƙoƙin al'ummar ƙasa samar da aikin yi da ilimi ga jama'a kana kuma tsare gaskiya da riƙon amana a dukkan harkokin da za a yi na shugabantar jama'a daukar nauyin gazawa idan hakan ya bayyana ƙarara shine cikon muradin shugaba kana kuma yayi gyara akan lokaci in ba zai iya ba sai ya bada wuri ya sauka daga makami dan wasu su zo su jaraba nasu hannu bisa ga wannan turba kasar Portugal ta cire tuta duniya kuma ta yaba domin labari ya bazu a ko ina cewa ministan lafiya ta kasar uwar gida mata ta Medo ta sauka daga makaminta sabili da wata ƴar yawon shakatawa daga kasar India mai shekaru 34 kuma mai dauke da juna biyu inda ta mutu sabili da rashin samun kulawar gaggawa a lokacin da numfashi ya sarke mata a kai ta babban asibitin kasar aka je aka iske cewa wannan asibiti sashin kula da masu juna biyu wato maternity ya cika makil da marasa lafiya kuma babu gidan da za a bata haka aka yi ta yawo da ita asibiti zuwa asibiti da neman inda za a kula da ita akan hanya sai nakuda ya taso mata nan da nan aka yi wata tiyata ta gaggawa inda aka fitar da jaririn da ke cikinta amma ita kuma sai rai ya halasa ta mutu mutuwar wannan ba India sai ya bazu ko ina cikin kasar dama kuma al'ummar kasar na ta kokawa game da rashin wadatattun kwararrun likitoci gefe guda kuma galibin ma'aikatan lafiya na wannan asibitin da aka fara zuwa babban asibitin kasar duk suna hutu su kuma hukumomin lafiya na kasar ba su yi tanadi na cike gibin mutanen da kan tafiya a lokacin hutu uwa uba kuma shine ita ministar lafiya Temido ta rufe wasu daga cikin cibiyoyin lafiya masu bada kulawa ta gaggawa a fadin kasar kai a takaice yara biyu ma sun mutu gabanin mutuwar ita wannan ba India sabili da mahaifiyarsu ta ke dauke da su ta samu jinkiri wajen samun kulawar gaggawa a lokacin da bukatar hakan ta taso su ma suka mutu amma kuma ita ta rayu minista Temido bayan sa'a biyar da auko wannan lamari sai ta rubuta takaddata na barin aiki dan gazawar da aka samu a ma'aikatarta can kuma ashe tun farko ma ba tare da saninta ba shi shugaba ya samu labari ya kuma sa a cikin shafin sa na Twitter cewan yana jiran ta gabatar da takaddanta na barin aiki sabili da abin kunyan da ya faru magana ta gaskiya shin ko da kai wata kasa a duniya musamman kasashen nahiya Afirka ko kasashe masu tasowa da za a samu minista da za ta bar aiki ko zai bar aiki sabili da mutuwar wani dan kasar waje kai ko da ma dan kasar cikin gida ne amsa shine a'a wannan shine daukar nauyi na kare mutuncin kai wadda majalisar ta yi musamman a kasar da ke bin tafarkin demokradiyya inda al'umma kasa ne ke zaben shugabanninsu don su yi masa aiki. Shin komi masu kula da harkokin mulkin demokradiyya za su ce game da wannan lamari? Dr. Usman Bugaji ya amsa mana wannan fatawa. Ga abin da yake cewa,
shi wannan al'amari sananne ne a mulki a duniya ba tun yau ba, kuma a tsari ma muka gada na musulunci da kwai shi kafin a kawo zamani na yau. Duk wanda aka ba aiki ya kasa baya jira ake cewa da kansa yake tafiya, shi ne mutuncinsa, shi ne girmansa, shi ne kimar da za a ba shi. An ɗauka kowane ɗan adam ajiji ne, amma idan kai kuskure akan aiki har ya jawo asara ko ta rai ko ta zubar da mutuncinmu wani ko wata wahala da za ta ta gayyara shi, to kai da ke da nauyin ka hana hakan, in ka kasa kai da kanka za ka nika ceci mutuncinka, ka nuna cewa ka yi abin da ba daidai ba kuma ka ɗauki nauyin yin hakan saboda haka ka aje wannan aiki. A kasashe na zamani na yau kamar kasashen Singapore ta kasashen China ba kamar bayan mulkin Mao Zedong da aka fara canza harkar mulki na China ya koma ana ba mutane mukami akan cancanta wanda shi ya fito da fuce zama abin da ta zama a duniya. Saboda haka a wannan al'amari ne wanda dama mulki na zamani ya tabbatar da shi kuma kasashe da yawa suna yi, kuma shi ne alama ta ci gaba. Domin in aka rasa tsari wanda aka gina shi akan cancanta, ke gina akan ƙa'idoji, to ba yanda za a yi al'umma ci gaba. Kuma wannan abu idan da Najeriya ya faru, kai a rai sani ka sani, masu saurare ma sun sani, ba abin da zai faru in minista ne zai ci gaba da harkar. A yanzu ma mutane nawa suke mutuwa saboda rashin tsaro. Ka taɓa ganin shi ministan ya yi ma magana ko ya nuna damuwa? Ka taɓa ganin shugaba na soja ko 'yan sanda ko SS wanda suke da wannan hakkin? Ka ji sun yi wani abu? So abubuwa ne waɗanda suke a nan a rasa irin waɗannan abubuwan, su ne suka kawo mana irin wannan rashin cigaba. Idan ba mu dawo muka tsaye da ƙa'idoji ba kuma aka bi cancanta, ba fahimta za a yi ƙasa cigaba. Kuma wannan taɓarɓarewa da ake gani na tsaro da tattalin arziki da na zamantakewarmu da duk wasu abubuwan da muke kuka, Allah shi ya san dai ba mu sani ba, amma iya sani wanda dai ɗan adam zai iya ya tabbata cewa idan ba mu gyara tsarin shugabancinmu ba, muka sanya ƙa'idoji na mulki irin waɗannan, kasan na fa ƙara da shi za ta ba abin da za ta ba. Amma ina son in tabbatar maka hatta mulkin Sokoto Caliphate wanda aka yi akan waɗannan ƙa'idoji aka bi su cikin littattafan da shugabannin Khilafar Sokoto da Shehu Usman da shi Shehu Abdullahi da Sultan Muhammad Bello suka rubuta, wanda cikin su uku ne ka haɗa littattafan su sun kai 300 daban-daban, da kowanne suka yi akan siyasa, da kowanne suka yi akan shugabanci, da kowanne suka kawo ƙa'idoji ba ka zama shugaba sai ka cika ƙa'ida 1, 2, 3, 4, 5. To da kwai sarki cikin sarakunan Kano wanda ake ce don ka ga yadda ake mulkin ma a daɗin wanda muka gada, da ya zo ya yi rikin lafiya, wato yana da lambu, daga lambun ne yake zuwa idan ya samu abin da aka samu na shekarar lambu da shi yake sayan ragon layya. Da iya rikin lafiya bai duba lambunsa ba, ba samu abin da aka saba samu ba, sai a sallah ba ta zo can bai da ragon yanka. Wannan rubuce yake a tarihi, ya tafi masallacin Idi, ya yi sallar Idi don kasa a wancan lokacin malamai ne ke shugabanci. Ya yi sallar Idi a ƙa'ida ta malikiya ko kuma ta musulunci baki ɗaya, iki zai yanka ragonsa a masallacin Idi sai ya zama kamar an yi mutane izini ko waje yanka. Da ya zo ne sai ya ce to jama'a su yi haƙuri, wannan shekarar Allah bai ba sarki damar su ya rago ba, amma kowa an yi izini ya fito in ya koma gida yanka ragonsa, kar a ga sarki bai yanka ba a jira. Kafin ya koma gida, ƴan bani na iya sun samu labarin sarki bai da rago, wanda ya kawo rago ɗaya, wanda ya kawo biyu, wanda ya kawo uku, yana zuwa bakin ƙofar gida sai ga ragula ya ce waɗannan nan ne, suka ce ai an kama sarki ne, sai ce a'a ai sarki da ya ce bai da rago ya faɗa ne saboda ƙa'ida ce ta musulunci ya ba mutane izini su je su yanka ragula, su bai faɗa ba da a shi rago saboda kowa ya ɗauki rago wanda ya shiga masa rago ciki. To kaga irin nan abubuwan ne ake so, kuma ai kaga a wancan lokacin an samu gaba, an samu haɓaka tattalin arziki, an samu tsaro, amma wannan ƙa'idoji ta bari muna sharholiya muna bankaura muna soki burutsu da yancin annici da sata ƙarya a ce shi ne siyasa, to askar sun labin sarewa, amma abin da aka sani aka tabbatar shi ne duk mai wannan zai aska ƙasa, kuma shi yasa ƙasarmu take nutsewa ƙasa, muke kasa warware matsalolinmu. Allah kuma ya taimake mu, ya ba mu shugabanni na gari a kan cancanta yadda za su zo su gyara mana ƙasa.
Dr. Usman Bagage, ya kamata duk masu neman shugabanci su kwana da sanin wannan don su yi wa mutane abin da ya kamata a daidai lokacin suke shugabancinsu. Sanisha Malafashi, Murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
To a gaida Sanisha Malafashi, yanzu kuma lokaci ne da za Murtala zai kawo muku shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Alamu na nuni da cewa hukumar kullon kafar Najeriya ta NFL na kudurin ci gaba da tsare-tsaren gudanar da babban zaben shugabancin hukumar da aka tsara gudanarwa a ranar 30 ga wannan watan na Satumba, rukuwa da umarnin da wata kotu ta bayar na dakatar da gudanar da zaben. Ranar Alhamis da ta gabata ne babbar kotun tarayya ta 5 da ke zamanta Abuja babban birnin kasar ta bada umarnin dakatar da gudanar da zaben kamar yadda aka tsara, har sai ta yi matsaya kan wata ƙara da wasu suka shigar dangane da zaben. Wasu mutane tare da wasu kungiyoyi da suka hada da kungiyar kwararrun 'yan wasan kwallon kafa ne suka gabatar da karar, inda suke neman kotu da ta tilastawa hukumar kwallon kafar kasar ta NFF da kuma ma'aikatar lamuran wasanni yin gyara ga dokokin hukumar na shekara ta 2010 domin samar da wakilci na bai daya a kwamitin gudanarwa na hukumar ta NFF da kuma dukkan kwamitocin da ke karkashin ta. To sai dai kuma duk da umarnin alkalin kotun mai shari'a Ian Eko na jingine gudanar da zaben da aka tsara gudanarwa a Benin babban birnin jihar Edo, hukumar ta NFF ta fitar da jadawalin abubuwan babban taron ta na shekara-shekara wanda ke nuna alamar za ta ci gaba da gudanar da zaben. Yanzu haka kuma wata kungiya mai suna kungiyar masu ruwa da tsaki kan sha'anin kwallon kafa a Najeriya ta aika da wata wasikar gargadi zuwa ga ministan wasanni Sunday Dare da shugaban hukumar NFF Ahmadu Pinnick, suna barazanar cewa dakatar da gudanar da zaben ne kadai zai hana su tarwa tsawurin da aka shata gudanar da shi. Tsohon shahararren dan wasan Najeriya Emmanuel Aminike ya sami aikin horar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafar Zenaco da ke fafata gasar Super League ta kasar Zambia. Kungiyar ta kuma tabbatar da takwaransa Emeka Amadi a matsayin mataimakin Aminike a daidai sa da ake tunkarar lokacin soma gasar ta Super League ta bana, wadda kungiyar ta Zenaco take fatan lashewa karon farko tun bayan da ta lashe gasar a shekara ta 2016. Aminike na cikin tawagar 'yan wasan Super Eagles na Najeriya da suka lashe gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 1994 a kasar Tunisia. A Ingila kuma kungiyar kwallon kafar Brighton ta nada tsohon kocin Shakhtar da Sassuolo Roberto De Zerbi a matsayin sabon mai horar da 'yan wasan ta domin maye gurbin Graham Potter wanda ya koma kungiyar Chelsea. De Zerbi mai shekaru 43 yana zaune ne ba aikin yi tun sa'ad da ya baro kungiyar Shakhtar a watan Yuli sakamakon yakin da kasar Russia ke yi da Ukraine. Kocin dan kasar Italia shine zaɓin farko na kungiyar domin wannan aikin, kuma tuni da ya rattaba hannu kan kwantaragin shekaru 4 bisa sharadin samun izinin aiki. Kocin wanda tauraruwarsa ta haska sosai a zaman shekaru 3 da yayi a kungiyar Sassuolo ta kasar Italia, ya zo sabon aikin nasa ne tare da dukkan tawagarsa na horarwa, duk da yake dukansu za su nemi izinin aiki kafin soma aikin nasu a Ingila. Murtala Faruk Sanyin na Muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla a gaishe ka da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
An yi jana'izar sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu a Westminster Abbey da ke birnin London, inda aka yi gagaruman biki mai cike da abubuwan al'ada a cikin yanayin alhini. Shugabannin kasashe, prime ministoci, sarakuna da sauran manyan baki sun hallara a yau Litinin don yi wa sarauniyar da ta fi dadewa a kan karagar mulki a tarihin Birtaniya bankwana, cikinsu har da shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa Jill Biden. Sarauniya Elizabeth ta yi mulki tsawon shekara 70, kuma a ranar 8 ga watan Satumba ta rasu a kasar Scotland. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ba za su yi kasa a gwiwa ba a kokarin da sojojin kasarsa ke yi na sake kwato yankunan kasar daga hannun dakaran Rasha. Kalaman Zelensky, wanda ya saba yi a jawabinsa na dare, na zuwa ne bayan nasarorin da sojojin kasarsa suka samu a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabashin Ukraine a lokacin da suka kaddamar da wani farmaki a wannan watan. Babban jirgin ruwan sojan Amurka da tawagarsa za su kai ziyara Koriya ta Kudu a wannan makon, a cewar rundunar sojan Amurka, a matsayin wani gagarumin nuna karfin soja a daidai lokacin da ake nuna damuwa akan tayiwu Koriya ta Arewa za ta yi gwajin makaman nukiliya nan ba da dadewa ba. A yau Litinin, gwamnatin Taliban ta saki Mark Frericks ba Amurka ɗaya tak da ya rage a ƙasar Afghanistan don yin musaya da wani madugun masu mu'amala da miyagun kwayoyi dan Taliban mai suna Bashir Nurzai.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa din sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri da nake sallama da ku, mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairi dan nasa, amin summa amin, salamu alaikum.